Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60.25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Kada a manta a kodayaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 30 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu. Daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To, shugaban Amurka Donald Trump ya kafa wani tarihi a yau bayan da ya tsallaka zuwa yankin Koriya ta Arewa. Masana na nuna fargaba kan ci gaban taɓarɓarewar tsaro akan iyakokin Mali, Niger da Burkina Faso. Sannan za a ji cewa adadin bakin hauren da ke mutuwa a yunkurin su na neman mafaka na ƙaruwa a duniya.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji sharhin da wani mai ba da sharhi kan siyasar ƙasa da ƙasa ya yi a kan tasirin shigar ƙasar Koriya ta Arewa da shugaba Trump ya yi. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, ƙungiyar ADPD mai zaman kanta ta rarraba mata da marayu da gajiyayyu buhuhunan shinkafa a birnin Yemen. Baya ga haka, za ku ji shawarwarin da wani marubuci ya bayar kan yadda za a shawo kan matsalar rikicin makiyaya da manoma a Najeriya. Daga bisani, Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma kafin nan, sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To, jama'a, assalamu alaikum. A yau Lahadi, Donald Trump ya zama shugaban Amurka na farko mai ci da ya shiga ƙasar Koriya ta Arewa a lokacin da ya ziyarci yankin nan da ba ruwansa da dakaru wanda ya raba tsakanin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Shugaba Trump ne ya gayyaci takwaran aikinsa Kim Jong-un domin su yi wata 'yar gajeriyar ganawa a wannan yanki da ke kan iyakar ƙauyen da ake kira Panmunjom.
I just want to say that this is my honor. I didn't really expect it.
Yace ina so ne ne ce wannan babbar karamawa ce a gare ni wacce ban yi tsammani ba. Kawai cewa ne gani na zo ina so ne magana da shugaba Kim sai gashi mun hadu har ma na tsallaka kan iyaka. Wannan babbar karamawa ce a gare ni. Ko da yake babu wata alama da ta nuna cewa haduwar shugabannin biyu za ta zarce sama da daukan hoto kawai. Amma mutane da dama suna fatan wannan gaisawa da suka yi za ta farfado da batun nukilin da ya wargaje a baya. Muna dauke da sharhi kan wannan labari a nan gaba. Masana a fannin tsaro sun yi gargadin cewa tashi-tashin hankulan da ake gani da hararren masu tsaron ra'ayi akan iyakokin Mali, Niger da Burkina Faso za su iya haifar da mummunan yanayi da ba za a iya shawo kansa ba. Shekarun da akwashi ana fuskantar rikice-rikice a yankunan sun karu a 'yan watannin bayan nan, waɗanda suka ji hankulan kafafen yaɗa labarai inda har aka fara tunanin lamarin na gab da kwacewa jami'an tsaro. A ranar 14 ga watan Yuni, wani jirgin yakin dakarun Faransa mai saukar ungulu ya yi saukar gaggawa a kusa da yankin da ake kira Liptako. Sanadiyar harbe-harben bindiga da aka samu a yankin, kamar yadda wata kafar labarai ta tsaro a Afirka ta Kudu ta wallafa a shafin yanar gizonta. Rashin kungiyar IS a yankin Sahara ya dauki alhakin wannan hari wanda ya jikkata matukan jirgin kamar da rahotanni suka nuna. Bayanai sun yi nuni da cewa kungiyoyin 'yan ta'adda sun nuna cewa zai yi wuya a kawar da su a wannan yanki domin suna amfani da farfajiyar da ke tsakanin kasashen uku, inda nan ne kashi 90 cikin 100 na hararen da ake kaiwa suke aukuwa. Hukumar ƙasa-da-ƙasa da ke sa ido kan mutanen da ke ƙaura ta ce sama da bakin haure 32,000 ne suka mutu ko kuma suka ɓata a duk faɗin duniya tsakanin shekarar 2014 zuwa bara, inda mafi akasarin mutanen ke mutuwa a tekun Mediterania yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa daga yankin arewacin Afirka zuwa nahiyar Turai. Hukumar wacce ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wannan adadi da ta fitar kiyasi ne kawai domin bai nuna asalin girman matsalar ba, saboda da yawa daga cikin mace-macen da ake samu ba a kai rahotanninsu, sannan ba a gano inda garowakin suke. Amma dai duk da haka, masu bincike sun ce wannan kiyasi ya fito da irin mummunan hadarin da ke gaban ɗaruruwan dabban bakin haure da ke saka rayukansu cikin hadari yayin da suke neman mafaka ko kuma rayuwa mai inganci. Rahoton ya nuna cewa kusan mutum 18,000 sun mutu ko kuma sun bata a tekun Mediterranean a tsakanin shekarun 2014 zuwa 18, sannan kashi biyu cikin kaso ukun wannan adadi ba san inda suke ba. Joel Milliman shine kakakin hukumar mai sa ido kan bakin hauren.
Despite the conflict in Yemen, people continue to attempt the sea crossing from the Horn of Africa across the Red Sea and the Gulf.
Yace duk da irin rikice-rikicen da ake samu a yankin Yemen, mutane na ci gaba da yunkurin tsallaka teku daga yankin arewa maso gabashin Afirka zuwa yankin Bahar al-Maliya da na gabar tekun Aden. Akalla mutum 125 suka rasa rayukansu yayin da suke kokarin tsallaka teku daga Yemen a bara, idan aka kwatanta da mutum 53 da aka samu wadanda suka mutu a shekarar 2017. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, al'ummar kasar Albania ta dunguma zuwa rumfunan zabe yayin da ake ta da jijiyar wuya tsakanin jam'iyya mai mulki da ta 'yan adawa a gefe guda, da kuma kairuwar rana da ake yi a tsakanin Prime Minister da shugaban kasar a ɗaya gefen. Manyan jam'iyyun adawan kasar sun kauracewa zaben na yau, inda suke zargin gwamnatin gurguzu wacce Prime Minister Edi Rama ke jagoranta da tauka magudi wato a zabukan da suka gabata, da kuma zargin cin hanci da rashawa. Gwamnatin ta Rama dai ta musanta waɗannan zargi-zargi, inda ta yi gaban kanta ta gudanar da zaben, duk da cewa shugaba Ilir Meta ya ce a matsar da zaben zuwa watan Oktoba saboda dalilai na tsaro. Masu goyon bayan 'yan adawa sun yi ta zanga-zanga cikin makonnin da suka shuɗe, inda suka yi ta kira ga Prime Minister Rama da soka daga mukaminsa a kuma yi zaben wato gama gari, lamarin da ya kai ga arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro. A wannan zabe na magadan gari da na kananan hukumomi da ake a yau, akalla 'yan kasar ta Albania miliyan 3.5 ne ake sa ran za su kada kuri'unsu. Rahotanni na nuni da cewa kungiyar Taliban da Amurka na can sun himmatu wajen ganin an fitar da wani daftari kan sabon zagayen zaman tattaunawar da suke a Qatar domin kawo ƙarshen yakin da ake a Afghanistan a siyasance. Zalmi Khalilzad, wanda ba Amurka ne dan asalin ƙasar Afghanistan, shike jagoranta wakilan Amurka a wannan zagayen tattaunawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. To, kamar yadda aka ji a labaran duniya, a yau ne shugaban Amurka Donald Trump ya shiga yankin Koriya ta Arewa a mahaɗar ƙasar da Koriya ta Kudu, inda babu dakaru. Trump ya zama shugaban Amurka na farko kenan da ya shiga Koriya ta Arewa bayan da ya miƙa guran gayyata ga takwaran aikinsa Kim Jong-un. Abokin aikina Mahmud Lalo ya tambayi mai sharhi kan siyasar ƙasa da ƙasa Farfesa Yusuf Alhassan na jihar Missouri da ke nan Amurka tasirin shiga ƙasar da shugaba Trump ya yi.
Na farko gaskiya ya kafa record da ake ji Bature da ake ci da yake cewa yayi abin da wani shugaban Amurka bai taba yi ba, kuma gaskiya ba a taba tunanin wato irin wannan za ta faruwa a wannan lokacin. Saboda me? Saboda yadda wato al'amura suke da tsauri, you know, a tsakanin wannan layi na ko kuma bannan bambancin shiga wannan line DMZ tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa. Baka manta ba, a taron wato kasashe masu arziki guda 20 da suke ta G20 din nan da suka yi a bannan Japan, to shi Donald Trump ya yi wato wani abin da zan ce shugaban Amurka bai taba yi ba, kuma ba taba tunanin zai yi ba. Shine yayi wannan Twitter da ya rubuta cewa yana gayyatar shi shugaba Kim Jong-un ya zo su haɗu a wannan mahaɗa, ko ce ta haɗa abin nan Koriya ta Kudu da ta Arewa. Abin ya ɗaurewa wato mutanen ƙasar nan kai da 'yan siyasa da masu tarihi kai da dukkaninmu gaba ɗaya.
Amma me yasa abin ya zo mutane da mamaki?
Wato ya ba wa mutane mamaki, saboda menene yake tunanin zai yi, kuma abin da ba taba zato zai yi ba ne. kuma ka san shi shugaba Trump wannan abubuwansa da yake yawanci duk ta hanyar Twitter yake yi, ba wai zuwa ake a irin yadda aka saba ba a sabi binnin mutanen State Department aje a tattauna abubuwa kafin a zo a fare, a shi kawai daga ran da abin ya ci shi kawai kuma ya tsunkune shi sai kawai je yayi. So gaskiya wannan ya daure mutane kai har ana tunanin wannan wani irin danyen kai ne. To gaskiya ni ya bani mamaki kuma ya bani sha'awa.
To prof, wasu suna ganin kamar ai alfani ne haɗuwar ta lura da cewa za ta iya farfaɗo da tattaunawa da aka fara wacce ta ruguje a kan batun nukiliyan Koriya ta Arewa.
Eh gaskiya ai ta farfaɗo, ya farfaɗo da wannan taron. Kamar yadda nace maka ai gashin ana tattaunawa kuma har ana cewa akwai mukarrabansu, akwai waɗanda suka kauce suna tattaunawa, to tattaunawar asiri tsakani. To kaga wannan duk da yayi abinda wato yake cewa impromptu abinnan meeting ko kuma taron da ba shirya shi ba, amma ba shakka at least ya haifar da wannan alkhairin wato tattaunawa da ta yanki. Kamar yadda nace maka wadda fatan wannan taron zai fitar da abinda ba zata ba, kamar shi nake ce maka Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Saboda idan aka tashi aka yi canja rasba wani abin da ya faru, dama magauta za su ya tura da ma gashi nan ya ce ya gaisa da shi, dama yana sha'awar mutane irinsu Kim Jong Un da sauransu, taron ba abin da ya haifar. To kasan dama zai za a samu irin waɗannan. In kuma aka yi sa'a Donald Trump wani abu ya fito daga nan, to gaskiya ya yi abin da ba taɓa yi ba, kuma ba shakka wannan zai ɗaukaka wato martabarsa ba ma'anan Amurka ba da duk sauran duniya gaba ɗaya, saboda diplomasiyarsa ba irin wacce aka saba sani ba ce.
Farfesa Yusuf Alhassan kenan mai sharhi kan siyasar ƙasa da ƙasa. To a jamhuriyar Nijar kuma ƙungiyar ADPD mai zaman kanta ta rarraba mata da marayu da gajiyayyu buhuhunan shinkafa a birnin Yemen da nufin sassauta wahalhalun jama'a a wannan lokaci da abinci ke ƙara tsada a kasuwanni. Wakilin muryar Amurka a Yemen Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Daruruwan magidanta galibi mata masu riƙon marayu da waɗanda ƙarfinsu ya ƙare ne suka amfana da taimakon cimakar da ƙungiyar ADPD ta fara rarrabawa masu ƙaramin ƙarfi a unguwar Tallage, inda aka ƙaddamar da wannan shiri. Ton 40 na shinkafa ne aka zo da su domin shafe hawayen talakawa. Shugaban ƙungiyar Kabiru Isa ya bayyana mana dalilansu na zaben wannan shiya don soma wannan aiki.
Anguwar Tallagire masamman anguwa ce mai jama'a da yawa a nan cikin ya, mai kowa ya sani, kuma mun ga akwai yawan yara da mata tsofaffi a ciki. Kunna muna cikin raba abinci mun ga cewa ya kamata cikin 13 da gare mu nan ya mai mu dauki 60 tallage. A yau dai shinkafa za mu rabo kusan san fami iyali 100 haka. Kowane iyali muna son su samu buhu mai kilo 50.
Murna a wurin mabukata bata misaltuwa. Malama Maimuna wacce mai gidanta ya barta da ƴaƴa 11 na daga cikin waɗanda suka samu wannan tallafi.
Allah ƙara buɗe, Allah ƙara ɗaukaka. Na samu buhun shinka gashi nan gabana, kuma Allah ya saka da hairan. An gode ƙwarai wallahi. Buhun shinka yana yin abu da yawa wallahi. Shi yasa kuke gani mutane da yawa kowa ya zo bisa kan harkar shinkafa. Wa zai samu abinci ya ci a'a. Allah ya ƙara buɗe, Allah ya ƙara ɗaukaka. Wallahi mun gode ƙwarai wallahi.
Haka ita ma Malama Gambi, wata dattijuwa mai kimanin shekaru 60 a duniya, ta yaba da wannan tallafi da ta ce ya zo a kan daidai a bisa la'akari da yadda abincin da za a ci ke yi wa wasu bayan Allah wuya a yau.
A kan lissar da zaman kulbar fuhan gwane kan ba a wurai tsisai fu kan dumo saku ga sabiri ga talfi.
Farkon safkar damana wani lokaci ne da farashin cimaka ke matukar hauhawa a jamhuriyar Nijar. Saboda haka kungiyar ADPD ta yanke shawarar faɗaɗa ayyukan bayar da taimako zuwa wasu sassan ƙasa don ganin sauran jama'a ta mori wannan shiri.
Wannan program na rabon abinci da gare mu za mu yi shi a Yamai, za mu yi shi a Doso, za mu yi shi a Maraɗi, za mu yi shi a Tawa. Daga baya kuma idan Allah ya sa kuma za a ci gaba da sauran wasu jahohi duka gaba ɗaya. Kuma muna kira ga duk wasu waɗanda masu hannu da shuni a nan gida masu son a raba ma al'umma taimako, mu muna nan su damƙa mana, za mu ba mabukata abincin haka. Kenan ba kullum sai a ce sai da waje za a nemo abinci.
A bisa al'ada gwamnatin jamhuriyar Nijar kan aike da tallafin cimaka zuwa sassan ƙasa a irin wannan lokaci na kama ayyukan damana domin sayarwa talakawa a kan farashi mai rahusa. Ko kuma a wani zubin a rarraba kyauta, sai dai rashin saka ido akan yadda ake tafiyar da wannan aiki kan baiwa wasu shugabanni a karkara damar su yi mursisi duk wanda cewa an saba garkame waɗanda aka samu da aikata irin wannan barna. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mumuni Barma. To, a Najeriya matsalar rashin jituwa da ake yawan samu tsakanin makiyaya da manoma matsala ce da ta jima tana ciwa hukumomi tuhu a ƙwarya, wacce takan kai asarar rayuka ga ɗimbin dukiyoyi. Ahmad Safwan Ibrahim, mawallafin wani littafi mai suna Practical Guide on Beef Dairy Cattle Production a Turanci, wato hanyoyi na bayyana kan yadda ake koyar da tsare-tsaren kiwon shanu musamman a fannin samar da nama da madara, inda a cikin littafin ya yi bayani kan yadda za a magance matsalar rikicin makiyaya da manoma. Amma ya fara yi wa abokin aikina Mahmud Lalo bayani ne kan abinda littafin ya kunsa a dunkule.
Littafin ne da ya kunshi ayyuka da aka gabatar na a fili yadda muka maimaita wasu ayyukan an yi su ne a maimai, wasu abubuwan kuma mun kalle su ne mun karanta su ne a cikin wasu littattafai don mu ƙara samun ilimi da kuma wasu kundi-kundi don a samu ilimi mai sauki da kuma littafi mai sauki wanda mutanen Najeriya za su samu cikin sauki su yi karatu a cikin kwanciyar hankali da su sun nemi littattafai masu tsada wanda kuma samun su yakan zama wahala wa ɗaliban ilimi da kuma su manoma ba.
To, da yake wannan maudu'i da littafin ya karkata a kai yana da faɗin gaske, shin ko ka taɓa abin da ya shafi yadda za a shawo kan matsalar faɗace-faɗace tsakanin makiyaya da manoma?
Wato, mun kalla gefen da za a kare matsalolin kiwon matsalar makiyaya da manoma. Wato, akwai matsala guda ɗaya wato ta ke da matuƙar muhimmanci wanda an har za a ɗauke ta tana za ta taimaka sosai. Wannan matsalar kuma wannan gefen kuma shi ne gefen wuraren da su wa'annan makiyayan za su zauna don su kiwo. Shekaru 30 da suka wuce akwai wuraren da aka tanada don irin wa'annan ayyuka. Wanda an mace wasu jihohi na ƙasar a cikin ƙasa Najeriya wacce za ta taimaka wurin gabatar da wa'annan ayyuka. Akwai wurare da aka makin su aka ce za a yi wannan aiki, akwai kamar kukar dangari, akwai katiya, akwai odigo da dai sauransu, wanda wayannan wurare an makin su akalla su an samu fili wanda ya kai hekta miliyan 1,950 don a gabatar da wannan aiki. Kuma sai hakan ya zanto da a yanzu kuma sai ya zanto wa'annan filaye babu su. Wato, matsala ta noma makiyaya tana da dimension da yawa, tana da hanyoyi da yawa wurin magance ta. Akwai hanyar da za mu bi wurin haɗa kai da su, akwai yadda Allah ta san bindiga situation, akwai yadda Allah ta kawo alheri, akwai su gabdan shi ma suna da matuƙar muhimmanci wurin yadda za a magance wa'annan da kuma haɗin kai tsakanin al'ummomi na cikin na kowane al'umma da wa'annan makiyaya suke kiwo a ciki. In har za a samu wa'annan haɗin kan da za a fahimci juna sosai za a magance kuma matsalolin. Akwai kuma matsaloli na yawo da shanu suke yi da wa'annan dabbobi suke yi. In har wa'annan dabbobi za a ce kullum za su ci gaba da yawo, to tabbas akwai matsaloli. Akwai matsalolin cututtuka, akwai matsalolin wasu shigar-shigar da dai sauransu.
To, amma batun killace shanu su daina yawon kiwo batu ne da mafi akasarin makiyaya ba su amince da shi ba, duk da cewa wasu hukumomin suna ganin wannan ce kadai maslaha ga rikicin makiyayan da manoma.
Wato, al'adu sukan canza yayin da al'umma ta zan fuka canza. An fara za a samu haɗin kai na shugabannin Fulani, ina da yakinin cewa insha Allah za su yi tunani wurin zama a wuri ɗaya. Ba abin da Fulani yake bukata a harkokin kiwon shi irin abinci. Akwai ciyayi da aka kirkire su ko kuma aka haɓaka su wurin samar da ingantacciyar abinci ne wadata kuma abinci ne yana da inganci kuma yana da yawa ciyawa ce wacce za ta yi ka a karamin lokaci za ta bayar da duk abin da dabba take bukata a karamin lokaci to yayin da aka killace dabbobi aka kuma ba su wa'annan kulawa aka ba su wa'anda za su dinga kulawa da su kuma na gefen kula da lafiyarsu da sauransu to ina da yakinin ba abin da kuma ne yake so irin ya samu dabbobin su suna cikin lafiya da kwanciyar hankali.
Ahmad Safwan Ibrahim kenan, mani masani kan harkokin kiwo a Najeriya. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 20 na safe ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Idan Kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 26 ga watan Yuni domin ƙara wayar da kan al'umma akan illolin sha ko mu'amala da miyagun kwayoyi a ƙasashen duniya. Dangane da haka, shirin namu na yau ya samu bakuncin shugaban hukumar yaƙi da miyagun kwayoyi da ake kira NDLEA ta jihar Kano, Dr. Ibrahim Abdul. Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shi a kan wannan rana, inda ya fara da tambayarsa muhimmancinta.
Abubuwa daya muka yi kamar da yadda ka faɗa. Kowace ranar 26 ga watan Juni, ɗinkin duniya ta ware wannan rana ta zama ranar yaƙi da shaye-shayen kwayoyi na duniya ko don wayar da kan mutane kan illar da kwaya take musu. Waccan shekarun wata shekara sai ka ji an ce an yi ne saboda tarbiyyar kangarorin yara, wata shekara ka ji an ce an yi ne saboda Ramadan, wata kuma ka ji an ce saboda maganin tari da kodin, amma wannan shekara an yi ta ne da taken a cewa wai health for justice, justice for health, wanda abinda ake kokari a yi shine shi dan kwaya ya kasance a rika daukan shi mutum ne mai matsala na rashin lafiya maimakon a killace shi ko kuma a ware shi ko a kyamace shi. Sannan kuma menene haƙƙin kowa ko dan Najeriya wanda doka ta tanadar mashi, sannan kuma a wayar da kan mutane kan illar da kwaya take yi su ne ake kokari a yi. To tun wannan satin da ya fara muna kokarin wayar da kan mutane, muna zuwa loko-loko muna wayar da kan mutane kan illar kwayoyi. A rinjima ma aka yi addu'o'i a masallatai da cocina da sauransu.
Gangami na musamman kuke kenan?
Wanda za a tara malamai na addinin musulunci da na kristan da malaman makaranta da iyayen ƙasa, sarakuna da 'yan jarida ne da ma'aikatan lafiya ne da wasu 'yan kwayan ma da suka daina shan kwaya da sauransu da kuma malaman makaranta don a yi lecture kan wannan illar da kwaya take.
To wannan abin shine kaman karo na nawa da kuke yi misali tunda ta yi a wasu lokuta aka fara ki aka kirkiro shi?
A can lokacin da aka yi kudiri na majalisar ɗinkin duniya wanda aka yi a Vienna, Austria na 1988 aka fara wannan gangamin, ko ba ran da aka fasa ba shekaran da aka fasa ya kacin a ce kowace shekara akwai takin da aka yi mata.
Idan kuka yi irin waɗannan bukukuwa, watakila kuna da wasu manufofi da kuke son cimmawa, misali wayar da kan jama'a ɗin nan, kuna da wani mizani da kuke gano cewa sakamakon lakcoci da gangamin wayar da kan jama'a game da wannan illar hulɗa da kwayoyin nan ana samun wani mizani yana raguwa sakamakon wannan abubuwa da kuke yi?
Yana raguwa da yamma na 2016. In kai maganin maganin tari nan lokacin ai da yawa nan garin yanzu maganin tari mai kodin ba ka ganshi ma aiki ne lokacin nan, kaga ai mun kama wajen 18 aka kama ko a lokacin nan ko duk an kira ku kuma wanda yake ya kai wajen kashi wajen 62, sai da 2017 kuma sai abin ya ragu ya koma 3.9 wanda ya kai wajen adadin abun nan wajen 17%. To me ya faru lokacin da gwamnati ta ce ta hana sai da maganin tari mai kodin a 2018, sai abin ya sauko ƙasa ya koma wa kamun ma da muka yi 1.8, sai daga watan Janairu zuwa yanzu ba maganan ton ake yi ba. maganar kilogram 5.9 kawai aka kama, wanda shi ne 0.02 kaɗai aka kama, kaga yana raguwa. That is wannan na maganin tare da kodin. Tamadol ma haka.
To wannan ya samu ne saboda watakila wancan gangami kuma yadda na faɗa, da kuma irin sintirin jami'an ku suke yi na dakile to amali da waɗannan ababe?
Eh, da sintirin da aka yi, da kuma wayar da kan mutane, sannan kuma da bodoji, da airport, da wajajen jiragen ruwa, duka an tarwa wayannan wajajen, an hana shigowa da sinadaran da ake amfani da su na yin wayannan magungunan. Sannan su ma hukumar NAFDA gaba ɗaya sun dina mabada lasisi ma kowa da ya shigo da wannan sinadarin, sai waɗanda aka tabbatar cewa za a yi amfani da su a asibiti. Shi yasa abubuwan su karbo.
Kenan za a iya cewa mutanen da watakila kuke kamawa sanadiyar hulɗa da waɗancan ababe da ka ambata na samaye, su ma ya ragu kenan?
Sosai mana, ai dole ne su ragu din, saboda ai ba sai sun ga ƙwayan ba sannan za su sha. Yanzu ma da suka duba ma suka ga ƙwayan ma na maganin tari ya yi karanci, ba a samu su tramadol wa'innan duk ba a samu. Kullum ma'aikacin tsaro idan ya fito da wani sabon salo na kama masu laifi, su ma suna kokarin su fito da nasu salon. Shi yasa zaka ga cewa yanzu wai tumtum ake samu wai guda 15 sai a sa cikin ruwan shisha, sai a ji irin wannan dan nasasarin nan da ake samu idan mutum ya sha maganin tari. Shi yasa zaka dan kwaya na cewa in ya sha sai ya ji nasasari, wani sai ya ce ya shiga nuclear, wani sai ya ce ya shiga network. To ka gani, sannan kuma sai muka sake samu wani nau'i na kwayoyi da ake kira cocodamol. Shi kuma wani shi ma din yana da wannan sinadarin wanda da can ba a sani ba, sun fara shin shi, to yanzu kuma muna kai su mami kan wannan.
Dr. Ibrahim Abdul kenan, shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira NDLA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin baƙon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi hirar, sai kuma Bonsa Tufa da ya haɗa mana sauti kuma ya bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai, amma a taƙaice.
Hadi, Donald Trump ya zama shugaban Amurka na farko mai ci da ya shiga ƙasar Koriya ta Arewa a lokacin da ya ziyarci yankin nan da ba ruwansa da Dakaru, wanda ya raba tsakanin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Shugaba Trump ne ya gayyaci takwaran aikinsa Kim Jong-un domin su yi wata 'yar gajeruwar ganawa a wannan yanki da ke kan iyakar ƙauyen da ake kira Panmunjom. Masana'an fannin tsaro sun yi gargaɗin cewa tashe-tashen hankulan da ake gani da hararin masu tsatsauran ra'ayi a kan iyakokin Mali, Nijar da Burkina Faso za su iya haifar da wani mummunan yanayi da ba za a iya shawo kansa ba. Shekarun da aka kwashe ana fuskantar rikice-rikice a yankunan sun karu a 'yan watannin nan, waɗanda suka ja hankulan kafafen yaɗa labarai, inda har aka fara tunanin lamarin na gab da kwacewa jami'an tsaro. A ranar 14 ga watan Yuni, wani jirgin yaƙin dakarun Faransa mai saukar ungulu ya saukar gaggawa a kusa da yankin da ake kira Liptako. Sanadiyar harbe-harben bindiga da aka samu a yankin, kamar yadda wata kafar labarai ta tsaro a Afirka ta Kudu ta wallafa a shafin yanar gizonta. Hukumar ƙasa-da-ƙasa da ke sa ido kan mutanen da ke ƙaura ta ce sama da bakin haure 32,000 ne suka mutu ko kuma suka ɓata a duk faɗin duniya tsakanin shekarar 2014 zuwa bara.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jiƙon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Jonah Cummins, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Afrique, dites-le.